وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبو دغوديا sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara tuwon mu da saduwan mu a wannan masallaci kuma a wannan gari mai albarka na dogo wanda kamar yadda malam da zai gabatar an mun kawo ziyara ne ziyara ta ƴan uwantaka muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya wannan ziyara da muka yi a cikin mizanin kyawawan ayyukan mu kuma muna roƙon Allah ya karɓa mana ya sa da muka zo lafiya mu koma lafiya insha Allah a gurguje a takaice duba ga muna tunkarin wata mai albarka wata mai tarin alkhairi da falala to insha Allah zan fadakar da kaina da sauran uwa akan falalar wannan wata da kuma hanyoyin da ya kamata mu ci ribar wannan wata mai albarka a gurguje daga cikin falala ta wata Ramadan min fada'ili shahr Ramadan kuma dalilin da yasa zamu fadakar da junan mu akan falalar wannan wata saboda bayyana falala zai sa mutun ya samu nutsuwa da kuma kwanciyar hankali da karsashi da kuma bege da su da kauna ya ga ya riski wannan wata domin ya dace da irin alkhairar da ke cikin sa ba ka zaman to cikin kunci da tashin hankali da fargaba da zilli ba saboda mutane diya wasu suna murna da farin cikin zuwan Ramadan domin su dace da irin ganimomi da alkhairai da falaloli da Allah ya tanada wanda yake mabayan sa a ciki wani kuma yana cikin zilli da fargaba da tashin hankali na cewa in watan ya shigo abin da ya shahi ci da sha ayini babu shi to amma kuma in mutun ya san irin falalar da Allah ya tanada to zaka ga kenan farin ciki ya kamata kai da murna kamar da tabbata Ibn Rajab ya ka a cikin littafin sa Lataiful Ma'arif cewa magabata kafin zuwa Ramadan da wata 6 suke roƙon Allah kai su wata Ramadan ma'ana kafin Ramadan ya zo da wata 6 suna roƙon Allah kai su wata Ramadan me yasa saboda sanin irin falaloli da alkhairai da albarkatu da Allah ya tanada a cikin watan to amma mu kaga kowa ya tambaye kanshi kai kana roƙon Allah kai ka watan wani ma baya wani shin ya jima an ce su yau misali muna 25 ga watan Sha'ban to yanzu ana nan ana lisa ana sura kwana 4 ko 5 kullun ana cewa sura kwana kaza yana ƙara shiga tashin hankali amma magabata kaga su roƙon Allah suke kai su wannan wata, kuma haka in suka yi ibada bayan Ramadan ya huce suna wata shida suna roƙon Allah ya karba musu ibadu da suke a cikin watan Ramadan. Dan haka kenan daga cikin falalar wannan wata mai albarka ya tabbata cikin hadisin Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Allah kara masa yarda yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mun ci Allah ya tabbata gare shi yana cewa idza kana awwalu lailatin min shahr ramadan idan ya kasance daren farko na watan ramadan mafi yawancin mu a daren farko muna yin sakaki haka ce daren farko misali ran 3 mai zuwan Allah kai mu ranar 29 ana sa ran tsayuwa watan ramadan to muqaddara a ce a daren 3 sai aka ga watan ramadan to da ji an shiga watan to yanzu wannan farolin da zamu ambata wanda manzon Allah ya wadi tun daga daren farko suke fara kenan daga kaji an ce an ga watan ramadan to an shiga watan ramadan kuma falolonin da Allah yake bada sun fara shi yasa an muka lura da kyau zamu ga idan da za a yi sanarwar ganin wata da wuri ana yin sallar asham a wannan daren duk da ba dauki azumi ba saboda wasu dauka suke duk da ma mafi yawanci mu a hausance zaka ga dauka muke heyini yazo tukunnan dare shi kuma a musulunci dare yake haru zuwa tukunnan mi tukunnan yini yanzu misali yau muna ranar juma'a ko to amma yanzu muna daren saudu ne da ya an wuce daren juma'a shi yasa hata da manzo Allah ya ce ayi wata yi masa salati daren juma'a da ranar juma'a kenan yana fara ne ji alhamis da dare da kuma yinin yau amma yanzu wani aka ce daren juma'a dauka yake kamar yau ma kamar yau ne me yake da suna daren juma'a kenan kaga ba daren juma'a bane yau daren saudu ne kuma muka lura da kyau shi yasa zamu ga a kaddara ra 29 ga watan ramadan in aka ga wata na shawwal watan sallah ko ai a daren ba a yin mi ba yin sallah a shawwal saboda mi an huta daga ramadan an shiga daren sallah to manzo Allah ya ce idza kana awwal lailatin min shahri ramadan idan ya kasance daren farko na watan ramadan sufidati shayatin kenan za a kama shaydanu a kulle su wa maradatul jinni da kangararin aljannu kenan shaydanu da kangararin aljannu za a kama su a kulle su dai kenan wannan kaji falalaci wanda ake yinta a cikin watan ramadan tun daga daren farko na biyu manzo Allah ya ce wa gullikat abwabun nari kuma za a kulle kofofin wuta kaga Allah ba mu labari kofofin wuta guda 7 ne la hasabatu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum kenan wuta tana da kofofi guda 7 kuma ko ta kofa an tana da irin mutanen za su ga ta cikin ta akwai kofa masu kisan kai akwai ta mazinata akwai ta entata akwai ta masu cin ku wannan kudin riba da masu kangare wa iyayensu ba sabin iyayensu da sauransu to wannan kofofin Allah subhanahu wataala zai umarni a kulle su a cikin watan ramadan kuma manzo Allah ya ce falam yiftah minha babun kuma ba za a buɗe ta kofa daga ciki ba har sai ramadan ya huta haka wa futihat abwabul janna haka za a buɗe kofofin aljanna falam yublak minha babun kuma ba za a rihe wata kofa daga cikin kofofi ita kuma aljanna ya tabbata hadisi manzo Allah ya ce aljanna tana da kofofi guda na 8 hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya arwala bayan ya idar wala ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu manzo Allah ya ce za a buɗe mai kofofi guda 8 futihat lahu abwabul jannati as-samaniya yadkhuluha min ayyi sha'a za a buɗe ma mutum kofofin aljanna guda 8 a ce shiga daga wanda ya so amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba da labari cewa wanda ya kasance daga cikin mai yin azumi akwai kofa ta masu yin azumi ar-rayyan wanda ya kasance daga masu yin sallah akwai kofa ta masu sallah wanda ya kasance masu yin sadaka ne akwai kofar masu sadaka zakka har Abu Bakar ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wai shin wannan kofofin na ayyuka alkhairi shin akwai mutum da za a kira shi daga dukkan wannan kofofin manzo Allah ya ce eh kuma ya ce ina kyautata tsammani da zato kai ma kana ciki Abu Bakar As-Siddiq to wannan kofofi manzo Allah ya ce duka za a buɗe su kuma ba za a riye ba ko dai a ciki hayar na gaba manzo Allah ce kuma wai yunadi munadin wani mai shela zai yi shela Allah zai sa wani mala'ika zai yi shela yace ya baghiyal khairi aqbil ya mai nufin alkhairi ya mai nufin aikata alkhairi aqbil ka gabato saboda watan aikata alkhairi yazo shine watan ramadan haka wa ya baghiyal sharri ya mai nufin aikata sharri to aqsir kiran ka dakata saboda watan ramadan ba watan aikata sharri bane ba shi yasa ai ma aka nuna mana cewa shaydanu da kangararin aljanu da suke sa ake kangarewa Allah ake saba ma Allah suke kawata mutane miyagun ayyuka su kansu za a kama sa kulle su wutar ita ma kanta za a riye ta dan a nuna ma cewa watan ramadan ba wata bane ba wanda mutum zai yi aikin da zai kai shi wuta ba kenan a riye ta kuma watan an bude aljanna dan a nuna ma kowa an bude kofofin aljanna da a nuna ma ɗan ƙaramin aiki wanda bai taka rakariya ba indai ka yi shi da ikhlasi ƙarƙashin koyon manzon Allah to za ka samu aljanna ma'ana ɗan abu kaɗan za ka yi ka samu aljanna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walillahi utaqa'u minan nari, kuma Allah subhanahu wataala yana da bayan da yake entarwa daga wuta, wanda an rubuta ɗan wuta ne amma za a entar da su a ce ba su ba shiga wuta. Wa zalika kullu lailatin, kuma na kowane dare, da haka hatta daren da aka ga wuta shi ma ya shiga ciki. Kina kaga daga an ga wuta sai ka kama ayyukan alkhairi, karatun Qur'ani ne, ambatar Allah ne, da duk sauran su, dan ka kasance a daren farko ma ka dace Allah subhanahu wataala ya rubuta ka a cikin wanda zai entar daga wuta. Wannan kun ga a tagace yan uwa, wannan hadisi yana dauke da falololi masu yawa wanda ya nuna mana cewa Allah subhanahu wataala yana yasa a cikin watan Ramadan, wanda kuma in ba watan Ramadan ba a samu wani wata wanda ya kunshi wannan alkhairi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana mana. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa duk wanda ya azanci watan Ramadan yana mai yin imani da Allah ne fallanta masa, kuma idan Allah duk zunubansa za a gafarta masa. Hadisin Abi Hurairah wanda yana cikin Bukhari da Muslim, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana, duk wanda ya azanci watan ramadana imanan, yana mai imani, kenan kai imani cewa Allah ne farlanta mashi, ba a matsayin al'ada bane ba, ko an saba yi ne kawai yanzu azumi ya zo, saboda akwai wanda sun dauke shi al'ada, kamar da yake lokacin zahiwa da sanyi da damuna da sauransu, to ko wani gani ke lokaci ya da haka ko za a yi, ko kuma kawai dai an tashi ne an gani iya da kakanni suna yi, a azumin watan ramadana ibada ce. Allah ne farlanta mana. Allah ce ayyuhal ladina amanu,
ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun.
Allah ce ya ku wadanda suka yi imani, na wajabta muku azumin watan Ramadan kamar yadda na wajabtawa al'ummomin da suka gabace ku, domin mi? Domin ku samu tsoron Allah. Kaga Allah ya ce ya wajabta mana yin azumin watan Ramadan, kuma ka hadisi manzo Allah ya nuna yana daga cikin gimshikan addinin musulunci guda biyar, arkanul islam al khamsa. Hadisin Abdullahi dan Umar da manzo Allah yake cewa buniyal islam ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajj baitillah wa sawmi ramadan, wanda yana cikin Bukhari da Muslim. Daga kenan dole in zaka yi azumi kai ka kudance cewa farilla ne Allah ya farlanta ma, shine imanin ai bi fardiyati, kai imani cewa farilla ne Allah dora ma, wa ihtisaban, kuma ya zamanto kai ne dan Allah shi kadai, ba dan mutane su gani ba, ba dan mutane su ringa yaba ma ba, ko mutane su san kana azumi da sosai, a zaka yi ne saboda Allah subhanahu wataala, kana mai neman lada. To duk wanda ya cika wannan sharadin guda biyu, yayi imani da Allah ne farlanta masa, kuma yana yi ne domin neman lada a wajen Allah dan Allah kadai, to manzo Allah ya ce ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Kuma haka manzo Allah ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, haka wanda ya tsayuwa ramadana, ma'ana sallar asham, sallar tarawih kenan, to wannan shi ma yana mai imani, ma'ana yana mai imani cewa Allah ne ya shar'anta yin sallah, ba wai ita ba ka dauke ta a matsayin kamar al'ada bane, ba ramadan ya zo ko an saba ana sallar tarawih, a zaka yi ne a matsayin ibada ce Allah ne ya shar'anta ya ce ayi. Kuma wa ihtisaban, kana mai neman lada, ba ka ringa zuwa masallaci ba dan a riga ganin ka kana zuwa, ko a ce kullun ku ne a sahun gaba, a kai ne dan Allah subhanahu wataala. To wannan in kai haka, to shi ma manzo Allah ya ce za a gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka. Haka manzo Allah ya ce maqama lailatul qadri, wanda ya tsayi wa lailatul qadri shi ma yana mai imani da mai neman lada, to shi ma nan ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Kuma manzo Allah ya nuna mana cewa a cikin Ramadan akwai wani dare da ake ce mishi Lailatul Qadr, wanda ya fi watanni dubu, wanda Allah yake cewa Lailatul Qadr,
Lailatul Qadr khairun min alf shahr,
Allah ya ce daren Lailatul Qadr yafi alkhairi sama da watanni dubu, ma'ana idan Allah ya datar da kai kai ibada a cikin wannan dare na Lailatul Qadr, to ladan da zaka samu yafi wanda yayi shekara dubu yana wuta, kwatankwacin shekara 83 da wuta. Kaddara kana karatun alqur'ani ne, kana ambatan Allah ne, ka sada zumunci ne a daren, ka ziyarci wani dan uwanka ne, ka ziyarci mara lafiya ne, ka yi sadaka ne, duk wani abun alheri da kai, to za a lamka ma kamar kai wata shekara 83 da wata huɗu. Kuma wannan fallace ta Allah da yamma wannan al'umma, duba da cewa akwai al'ummomi da suka shuɗe kafin wasu sun yi doguwar rayuwa, misali ka ɗauki Annabi Nuhu, diba ga a cikin mutanen shi Allah ya ce falabisa fihim walaqad arsalna,
walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum tufan wa hum zalimun,
ana Allah ya nuna cewa Allah ya turo annabi Nuhu wajen al'ummarsa. Allah ya ce ya zauna a cikin su shekara 250, ma'ana shekara 950, yana musu wa'azi. Kadi ba wannan wa'azi ne kawai ke musu shekara 950. To wannan al'umma wahadda mu da mu da su ne duka za a kuma a mana hisabi. Kaga wannan sun dogon rayuwa. Amma mu ko manzo Allah ya ce al'umma shi mafi yawancin mutane za su kasance amaru ummati ma baina 60 wa 70 kenan rayuka, ko kuma kace tsawon rayuwar da mutum zai yi a cikin al'umma manzala ce tsakanin 60 ne da 70. Manzala ce fa qallu man yajawizu zalika, ɗan kaɗan ne za su wuce wannan tsakanin 60 da 70, amma mafi yawanci za ka ga daga 70 ne abin da ya kasa. To yanzu kaga mu da muke da shekara daga 70 abin da ya kasa, a zo a haɗa mu da wanda suka yi shekara 1000 da wannan, kaga kenan ya. To amma Allah cikin fallarsa da rahamarsa sai ware mana dalil ta kadi a duk shekara kuma yake maimaituwa, wanda in kai ibada a cikinsa za a baka kamar shekara 83 ne da wata goma. To kaga wannan falala ce daga rabarsa mai girma wanda Allah ke banci wannan al'umma da ita. Haka nan kuma daga cikin falala ta wannan wata na Ramadan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambata mana cewa hatta umara in kai ta a cikin wannan wata ba dai ba take da sauran watanni ba. Hadisin Abdullahi dan Abbas manzo Allah yake cewa akwai wata mata wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta ya akai bata je ba aikin haji tare da shi ba, ta wadi mai cewa mijinta ya kasance yana da tagoyi ne guda biyu, ya hau ɗaya ya tai aikin haji, ɗaya kuma ana baruwa ne da ita a gida, shi yasa bata samu ba dama ta tafi ba. Dai manzo Allah ya ce mata to fa idza jaa ramadan fa tamiri, idan ramadan ya zo ki umara a cikin ramadan, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i, domin yin umara a cikin watan ramadan yana daidai da aikin haji, ma'ana za a baka ladan aikin haji, amma ba ana nin boya dauke mawa aikin haji bane ba na fallanci, a ana nin za a baka lada ne kamar wanda ya aikin haji, kuma ko kuma manzo Allah ya ce ko kuma ma za a baka ladan kamar kai aikin haji ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma yan uwa daga cikin falala azumi, hadisi Abi Sa'id al-Khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ji manzo Allah yana cewa man sama yawman fi sabilillahi, duk wanda ya azumi na rana guda domin Allah subhanahu wata'ala, to ba'adallahu wajhahu anin nari 70 khalifa, Allah zai nisanta huska shi daga wuta ta daren shekara 70. Ana da azumi din in kai, kaga yanzu muna Ramadan a ce a kaddara an 29 ko, to duk ɗaya za a nisanta huska ka daga wuta kwatankwacin shekara 70. Kuma wannan bai takaita ba da azumin Ramadan ba, hatta azumin nafila, tunda nan manzo Allah ya ce ko man samu yawman, kenan ya zamanto azumin nafila ne ko na farilla, to za a nisanta huska ka daga wuta ta daren shekara 70. To kaga wannan shi ma falala ce mai girma. Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa bil jannati babun la yadkhulu minhu illa as-sa'imuna yawm al-qiyamah, a cikin aljanna akwai ta kowa, he masu azumi ne kadai suke shiga ta ga wannan kowa. Hadisin Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi daga manzo Allah yake cewa inna fil jannati baban, a cikin aljanna akwai ta kowa yuqalu lahu ar-rayyan, wanda yake ce mata ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah, ta ga wannan kowa masu azumi za su shiga ran tashin kiyama. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghayruhum, bayan su babu wanda zai shiga ta wannan kowa. Yuqalu, za a ce aina sa'imuna, ina masu azumi suke, fa yadkhuluna minhu, sai su shiga ta wannan kowa. Fa idza dakhala akhiruhum, idan na karshen sai shiga ugulika ya ariyata, manzo Allah ce falam yadkhul minhu ahadun, bayan su kuma babu wanda zai shiga ta wannan kowa. Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa azumi yana zamanto mai azumi yana da farin ciki guda biyu. Hadisin Abi Huraira yace lisa'imi farhatani, mai azumi yana da farin ciki guda biyu, farhatun inda fitrihi, zai farin ciki lokacin da ya bude baki. Kaga duk irin buguwa da mutum yi a yinin sana azumi yana bude baki, kaga duk wannan wahala ya mance ta. Haka kuma da farin ciki inda liqa'i rabbi, zai farin ciki lokacin da zai gamu da ubangiji, saboda me zai ga irin lada da Allah ya tanada na masu azumi, da Allah ke cewa asawmu li wa ana ajzibi, azumi na wani kuma ni kadai na san abin da zan saka wa bawana da azumi, hatta mala'iku ba san ba iya adadin ladan da ake ba ma mai azumi. Wannan abu ne wanda Allah kadai yake bance kanshi da sanin irin ladan da zai ba ma mai azumi. To ran tashin kiyama za ka yi farin ciki irin lada da falala da daraja da daukaka da Allah zai ma masu azumi. To a gurbi yan uwa, wannan wata mai wannan falala da daraja, to ya kamata mu fuskance shi? To wannan wata ya kamata a ce kafin mu shige shi kowannen mu ya jaddada tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, tuba daga kurakurai da laifuffuka da muke, kowa ya san irin laifi da yake ko abin da bai dace ba, to mu jaddada tuba. Me yasa? saboda mi idan ka shigo ta Ramadan kana cikin aikata zunubi baka nemi gafara Allah ba to sai Allah ya kima ga munkatar da dace wajen ribatar watan yadda ya dace wajen aika alheri zaka wani watan ya shiga ma ƙara kasala yake ma wajen aika alheri abinda zai ba mu mamaki zaka ga wani kafin Ramadan yana kiyaye kansu salawat azhar ana yi da shi a cikin jami'i la'asar amma la Ramadan ya shigo kaga kuma azhar din ma bai iya ta ajami ko la'asar ko sallar asuba to kaga wannan tabewa ne a ce kai kafin Ramadan ma a same ka halin ka ma har yafi kyau akan Ramadan to wannan yana faruwa ne kuma saboda zunubai sai Allah ki datar da kai wajen yin ayyukan alkhairi to shi yasa malami suke cewa mutun ya tuba saboda idan ka tuba to Allah zai ma dace da ayyukan alkhairi kuma ya nisantar da kai ga ayyuka wanda suke za su janyo ma fushi na Allah subhanahu wataala saboda Allah subhanahu wataala yana cewa ayyuhal ladina amanu tubu
ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa tubu ila Allah jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun
mashallah kana cikin wannan ayoyi aya ta farko da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani tubu ila Allahi tawbatan nasuha tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya kamar yadda yazo a cikin suratul tahrim kaga nan Allah yana kira ne zuwa ga masu imani kasa wani yanzu ana cewa a tuba zuwa ga Allah sai riga ganin to a mu an ce a tuba kenan kamar ana zargin mu ne ko ana tubo mu ne da laifi to kaga nan Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu wanda suka yi imani saboda dukkan babu mutumin da bai kuskure indai ba annabi bane ba annaba sune kadai Allah ya tsarkake daga aikata laifi amma duk wanda ba annabi ba to zaka same shi na yin laifi ko ya sani ko bai sani ba kai ba ma wannan ba laifi ba aka samu shine ta hanya biyu ko Allah ya ce ayi abu ka ki to shi ma na laifi kun san mafi yawanci mun aka zancan laifi muna dauka kawai in ka saba ma Allah ne ma'ana idan Allah ya ce kar ayi abu sai ka aikata shi ne ake samun laifi ko zunubi a'a hatta abinda Allah ya ce ma ayi in ka ki to shi ma ana samun laifi misali Allah ya umarni a tsaya da sallah a ringa yin salloli kiyaye su a cikin jami'i to in kana wasa da su to ka gwada shi malahi ko kuma baka yin sallah a nitsi Allah ya umarni a yi sallah a nitsi baka yi a nitsi ko kuma abin iyaye baka bin iyaye kaga duk wani abubuwa ne na umarni kenan ba sai a ƙarya ba ko shan giya ko caca ko zina ko kisan kai ake samun zunubi a hatta abubuwa na farilla da Allah ya tsora mana in ba mu yi ba ko muke sakaki ko muke wasa shi ma ana samun zunubi to dan haka kenan Allah ya ce mu tuba zuwa gare shi tuba ta gaskiya haka a wani waje kuma a cikin suratul nur Allah ya ce wa tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah jami'an gabaki ɗayan ku ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai la'allakum tuflihun to mun ku samu rabota kaga wannan yana mana kenan samu rabota bawa a duniya da lahira shine mi kai kana tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma hadisi manzo Allah yake cewa ya ayyuhan nasu hadisi Abdullahi dan Umar yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ila rabbikum tuba zuwa ga ubangijinku fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marra kuma ni ina tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala a kowace rana so dari daga kenan ɗan uwa sai mu kyautata tuba kuma Allah ya ce yana son masu tuba Allah ya ce inna Allaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son bayan sa masu yawan tuba zuwa gare shi da kuma bayan sa masu tsarkaka zuwa gare shi bayan tuba ɗan uwa kuma kowa yana da kyau ya zamanto ya kyautata alaka shi da iyayensa kaka shiga watan Ramadan ya zamanto babu kyautata alaka tsakaninka da iyayenka saboda hadisi ya tabbata daga Abi Humamata Allah ya kara masa yarda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mun ce Allah tabbata gare shi yake cewa salasatun la yaqbalu Allahu lahum sarfan wala adlan mutane guda uku Allah subhanahu wataala bai amsa musu sarfan wannan as-sarf anan ya zo a cikin littafin an-nihaya fi garibil hadis na Ibn al-Asir yace abinda yake ni da sarfan anan shine ai an-nafila wala adlan yace shine al-farida mana Allah bai amsa ma mutum aikin nafila ko na farilla su wane ne wa'annan guda uku daga cikin manzo Allah ce aqun wanda yake saba ma iyayensa yake bijire ma iyayensa da mannanun da kuma wanda yake in yi ma mutum alheri yana masa gori wa mukazzibun bil qadar da wanda yake kare ta kaddara wanda bai yarda da kaddara ba kenan to kaga anan manzo Allah ya nuna cewa in kana bijire ma iyayenka kana saba musu to in kai aiki ko na nafila ko na farilla Allah bai amsa to kashi to ya zamanto kuma ka shiga wata Ramadan babu kyakkyawar alaka da zamantakewa tsakaninka da iyayenka akwai matsala kuma babba abin da zai janyo ma ma shine hushin Allah tunda manzo Allah ya tabbatar cewa ridar rabbi fi ridal walidi wasakhtur rabbi fi sakhtil walidi yarda Allah tana cikin yardar uwaye haka fushin Allah yana cikin fushin uwaye a ce uwayenka suna fushi da kai kuma a cika shiga wata Ramadan akwai matsala dan haka kenan kowa ya kyautata alaka shi da iyayensa wanda bai kyautata musu ko akwai tsama ko rishin fahimta to ko mu ya gyara alaka shi kuma ba wai ya rama dan dawa kaga ce a to yanzu bari mu gyara alaka da iya a cikin wannan madan in yauce kuma a koma a haka daga ciki kuma abinda zamu tarbotar madan da shi shine sanin hukuncin hukuncin azumi yana kaga shigo tarmadan baka san ba hukuncin hukuncin azumi shi yasa malamai suke kwadaitarwa irin madan ya gabato ba ai an shiga ramadan bane ba za ka kokarin sani abinda ya shafi wajibobi da farallai da sharuɗa da ababen da suke kare azumi akwai littafai na fiqh in kaje akwai babi da ake ware kitabu siyam a cikin littafai na hadisi da na fiqh kenan kaje ka samu malami ko ka samu hadarori ko darussa da aka akan azumi ka ringa bita domin ka gyara azumin ka saboda azumi bautar Allah ne shi kuma bautar Allah bata ingantuwa sai da ilimi daga kenan ya zamanto mun ba da muhimmanci akan wannan bangare haka nan kuma mu zamanto mun tarbi wannan wata da mi da murna da farin ciki kaka zamanto kana damuwa da bakin ciki na tarbi wannan wata ya zamanto kana murna da farin cikin tarbin wannan wata kuma da yafiya da juna kaka shigo Ramadan kana gaba da dan uwanka saboda manzo Allah ya cewa duk wanda ke gaba da dan uwansa aikin sa ma ba Allah bai amsa zai ce a dakatar hasiya sulu da dan uwansa kaga duk wanda yace yana gaba ko bai magana da wani dan uwansa ne ko makocinsa ne ko aboki ne to kaje ka gyara alaka ka da shi saboda me yasa kaka shigo Ramadan da aikin da zaka yi Allah ya amsa kuma yan uwana daga cikin abin da zamu ribata a cikin wannan wata a gurguje shine me farko dai shine zaman to kiyaye farillai sallar farilla kowa ya kokari tun daga farkon Ramadan har zuwa ƙarshe kakka yi ratan sallar farilla ko da a jami kowa ya dauko diri da azama da niyyar cewa insha Allah wata Ramadan in ya kama babu sallar da zan yi rate kuma in san samu ne ma a ce kana cikin masallaci za ta da ikama in haka ya gagara to kabbara harama kana nan kana cikin masallaci za ai Allahu akbar kabbara harama to in kai kokarin kiyaye wa'annan to zaka samu garabasa mai girma saboda manzo Allah ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawana ba zai samu kusanci a gare ni ba sama da abinda na fallanta masa ma'ana kana so ka samu kusanci a wajen Allah to shine kai abinda Allah ya fallanta masa bayan kiyaye sallolin farillai kuma sallolin nafilai musamman a sunanin rawatib rakoi guda 12 da manzo Allah ya ce duk wanda ya kiyaye su a yin sallar dare Allah zai gina mai gida aljanna hadisi ummu habiba ramlatu bint abi sufyan shine rak'a biyu kafin asuba rak'atul fajr hudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magriba biyu bayan sallar isha'i haka nan kuma mutum ya kiyaye nafila rak'a hudu kafin asar shi ma dai hadisin ummu habiba wanda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallaci rak'a hudu kafin sallar la'asar to Allah zai masa rahama da jin kai haka kuma sallar walha salatul awabina zaman to kana yin sallar walha haka nan abin da ya shafi sallar asham kakka yi ratan sallar asham a cikin watan ramadan kuma kai hakuri ka tsaya har a ida tare da liman manzo Allah ya ce man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya hakuri ya tsaya sallar asham tare da liman har sai da aka sallamce aka ida sallar to za a rubuta mai kamar ya raya daren ne take da sallar kuma akwai ta falala manzo Allah ya ce duk wanda ya sallar asuba ya zauna yana ambatan Allah har rana ta hudu ya tashi nafila raka'a biyu za a rubuta mai aikin haji da umara cikakku haso to in san samu ne kai haka a duka ramadan in haka ya gagara to a cikin ramadan a samu kai wannan a ce dai akwai lokacin da zaka zauna bayan sallar asuba kana ambatan Allah har rana ta hudu bayan ta hutu ta dan daga ka bata minti 15 sai ka tashi kai nafila raka'a biyu haka kuma abin da ya shafi abin da zamu tarbi wannan wata shine ma kan mu program na karatun Qur'ani wata ne na karatun Qur'ani Allah ya ce sha Ramadan allazi unzila fil Qur'an magabata idan wata Ramadan ya zo komai ma suke bari masu karantar da littafin fiqh hadisi da duk wani halqa ya ariye su a koma ko karatun Qur'ani ya tafsirin sa da tarburin sa to kowa ya ma kanshi barnamish program na karanta alqur'ani bayan sallar asuba daren da karanta bayan azhar a bayan la'asar tsakanin magriba da isha'i bayan sallar isha'i zaman to dai kana da wani tsari da ka ware ma kanka wani wuri da zaka rinka karanta karatun Qur'ani kuma da bibiyar ma'anonin alqur'ani saboda ba iya karatun qur'anin baka san ma'anar shi me amfanin sanin ma'ana domin kai aiki da shi saboda Allah sako da alqur'ani ne domin ai aiki da shi to ta yaya zaka yi aiki da shi ka san ma'anar shi kenan kama kanka wani tsari ko wajen tafsiri ne kaga malamai da suna tafsiri ka samu koda wani majalisi ne tafsiri guda ka danga zuwa in hakan ma gagara ga suna a WhatsApp ana turowa na wajaje da ake tafsiri kenan ka dinga bibiyo ko da tafsiri guda ne na wani malami a zaman turi a watan Ramadan kana karanta Qur'ani kuma kana kokarin bibiyar mi ma'anonin Alqur'ani haka kuma mu ma kan mu tsarin mi yin saraka kaka ce a kai baka da kudi a kowa ya gurgurar abinda Allah ya hore masa ko da dabino ne ko ruwa ka siya musamman abinda ya sha ifkaru sa'imin kima masu azumi guda baki a masallaci ne za a yi a gida ne kai ma ka ba da gudu ma saboda manzo Allah ya ce duk wanda ya ba ma mai azumi abin guda baki to Allah subhanahu wata'ala zai ba shi kwatankwacin ladan da aka ba ma wannan mai azumi da ƙarshe kuma yan uwa mu yi kokarin kula da wannan waya kaka kuskure yanzu Ramadan yazo ka shagala da abin da ya shayar da zuwa sosiyo in ba haka ba lokacin ka zai tai a banza kenan salulan ka mata tsarin lokacin da zaka ringa wasu danka da sauransu in ba haka ba lokacin da zasu tai a banza kenan kai tsarin yadda zaka ringa bibiyar wasu salula kuma da lokacin da zaka ringa aika alheri kuma kan mu sake mu zamanto Ramadan mai da shi wata ne na bacci kasu wasan dauka Ramadan wata ne kawai na bacci ai ta sheka bacci a wata ne na jajircewa da ibada kenan kama kanka program duka wannan abin da zai tambaye ka kama kanka program a lokaci kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza to yake dace da wannan fata Allah subhanahu wataala ya kai mu watan dare da lafiya kuma ya ba mu ikon yin ayyukan alkhairi a cikin wata kuma ya sanya mu cikin banda zai antar da yi magafara da jin kai da antarwa a cikin wata fata abin da na faɗa daidai Allah ya sa mu tare da lada kuskure kuma da tunduma harshe Allah subhanahu wataala ya fi mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد صلى الله عليه وسلم